ƴan ƙasa da hukuma
kwadai ke ta da wulakanki ki ke cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranki ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa cikin
masu rare. Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmudu Ibrahim Kwali zan gabatar.
Yan boko haram din sun zo sun kwashi yaranmu da kanninmu da iyayenmu har hatta ni kaina ma sun tafi da ni. Amir din Zahar ya aure ni, na haifa mishi a wajen.
Sun zo sun ba mu takarda, sun rubuta sunanmu, sun zo sun ce ga kai ma namba ka, ga kai ma namba ka, mun zo mun zauna. Yanzu ba mu san abin da zai biyo baya din ba.
Yau shekaranmu boko saurawa ta wata biyu.
Kaga inda suke zaman nan wurin karatu ne, eh makaranta ne, to muna son makarantar yayi
aiki. Za mu raba musu wannan gonakin mu, ba su iri mu taimake su saboda ban masa kullu su dependent akan wannan abin da muke ba su, shine muka kawo su.
Masu rare yau shirin ƴan ƙasa da hukuma na jihar Borno ne domin duba makomar rayuwar ƴan gudun hijira bayan da gwamnatin Borno ta fara aikin rufe sansanonin da aka ba su masauki shekaru kusan 10 bayan tarzomar Boko Haram ta raba su da garuruwan su. A dakace mu
wallahi idan ba san juna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba da
madalla. Masu rare yau fiye da shekaru 10 da suka shuɗe kenan aka buɗe sansanonin ba da masauki ga ƴan gudun hijira a sassan birnin Maiduguri da kewaye tun bayan da tarzomar Boko Haram ta yi kamari a yankunan ƙananan hukumomin jihar ta Borno musamman a na yankin Tafkin Chadi. Alƙaluma sun nuna akwai fiye da sansanoni guda 20 a cikin Maiduguri da kewaye makare da ƴan gudun hijira maza da mata, yara da manya. Gwamnatin jihar Borno bisa tallafin gwamnatin tarayya da kungiyoyin agaji na tsaki da na ƙetare ne ke ɗaukar ɗawainiyar kula da rayuwar waɗannan bayan Allah. Sai dai a 'yan kwanakin nan gwamnatin Borno ta kullo da wani shiri na rufe waɗannan sansanoni bayan da ta kullo da shirin sake tsugunar da 'yan gudun hijirar.
Sunana Kari Kakadan Jamine, ni mutumin manufacturer ne a Abraham da Kalgama. Zaɓin da aka ba mu ɗaya ku tafi da masa wanda yake so, wanda ya ce a ya zauna a cikin gari, wanda ya ce yana son auno ya tafi auno. Sai muka ce to mun gode musu kamar yadda suka rike mu da fari, kuma mun gode musu kamar yadda yanzu suka ba mu guri muka zo muka zauna. Mu dai abin da muna roƙon Allah, Allah ya kawo lafiya ga ƙasa, mu kuma Allah ya ba mu lafiya wanda za mu koma gidajenmu. Ka san duk inda kai talaka an gwamnati ya ce ma ka je guri kaza ba ka da musu, kuma shugabana ma mun gode mushi, kuma inda muka zo Ubangiji Allah ya tsare mu. Amma sauran bayani da yanzu muke irin muna jin cewa wai gwamnati ba zai kula da mu ba muka zo nan, wannan kuma muna cikin mota muka ji, amma wannan din ba mu ji daɗin shi ba. Dama ai mu na gwamnati ne, kuma gwamnati shi ya kawo mu, kuma muna roƙon shi ya ƙara kula da mu, kuma inda muka zo Ubangiji Allah ya tsare mu, mu duka Allah ya ba mu lafiya.
Wannan gidan da kamar aka ba ku, an ba ku shi za ku dinga biyan haya ne kuma kyauta ne za ku
zauna? A'a, yanzu dai sun zo sun ba mu takarda, sun rubuta sunanmu, sun zo sun ce ga kai ma namba ka, ga kai ma namba ka, mun zo mun zauna. Yanzu ba mu san abin da zai biyo baya din ba.
Kana da yara?
Yara na guda 7 ne, da mata na 8 zani da kaina 9.
Mamman Nur MIG daga Abadam local gamu.
Shekarun ku nawa ne kuke na zauna a sansanin ƴan gudun hijira?
Yau shekaranmu 7 saurawa ta wata biyu.
To kamar yaya rayuwa ta kasance gare ku kuna zaune a waɗannan sansani?
Babu dadi, babu dadi. Rayuwanka kai kaɗai kake tafiya da shi, tukunna ka zo kana hannun mutum yayi haka yayi haka. Amma alhamdulillahi gwamnati ya kula da mu iya bakin gurgudansa.
To bai sun sana'a fa ganin cewa kumburo inda kuke wace kila kuna dan ƙananan sana'o'i cikin sansani?
Da ina saida turare, to na saida goro ma har kanwa. To jarin ka san mai iyali, jarin ya dan sinke, yanzu ma ina da kayan saida turare amma babu jarin bani da shi.
Wasu daga cikin rukunin farko na ƴan gudun hijirar da gwamnatin Borno ta sakewa matsugunni kenan Ajiya Bawo Kolo da ke zaman shugabar hukumar kula da ayyukan bada agajin gaggawa ta jihar Borno ta yi ƙarin bayani.
Haka zaman su nan ba ta kansu, kana jira kowane wata mutum ya kawo maka abinci, kana jira kowane wata mutum ya kawo maka sabulun wanka ma. To overtime sun yi kokari, gwamnati ma ta yi kokari, wanda suke taimakon mu ma sun yi kokari, kungiyar agaji ma. Azan kusan ana wannan abun kusan shekara 12, dole a yi tunani yadda za a canja al'amarin. Kaga inda suke zaman nan wurin karatu ne, makaranta ne, to muna son makarantar ya yi aiki. Wurin NYC yan bautan kasa ne, to shi yasa muna so mu canja mu ga al'amari, amma ba ma so mu zauna can, ma aikin shi ya rabu, kuma ba su da yancin kansu, ba su da abin ta kansu, kullum suna zaune suna jiran gwamnati din ba daɗi.
To nan gaba a cikin shirin akwai bayanin wata matashiya da ta kukuta daga dajin Sambisa, a dakace mu.
Tana barci ta gaba ta fita, Allah wadara mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta, yau ga wasu nan su ke nuna.
Madalla. Masu rere filin 'yan ƙasa da hukuma ya zanta da kwamishinan noma na jihar Borno, injiniya Bukar Talba, akan wannan batu na makomar 'yan gudun hijira da ake sake wa masu gunni.
Su 300 ne wanda suke vocalist za su komo nan, sauran 263 za su tafi Damasak ne. Wannan su suka yi suka ce su fi son Auno, ce muke kawo su nan yanzu. Kuma yadda muka yi zare da sai da muka je muka sassa muka ce kowa ya faɗi wajen da zai ke so aka huta su. Akwai wanda suka zabi cikin gari su kaɗan ne. Akwai da suka zabi Damasak, akwai da kuma suka zabi Auno. Yanzu da suka Auno muka fara.
Ya batun abinci fa.
Abinci akwai sai maka ga sema. Dama muna da in kowa zama gidan su akwai kuɗin da aka ce a basu, sai a basu abincin da zai kai su kamun a yi shirin noma haka.
Wannan abinci za a dinga basu kowane wata ne kamar yadda aka saba lokacin da suke sansani yan gudun hijira?
Ba haka bane. Dama yanzu muna so su koma gona ne. Muna da mega farm a nan Auno. Dama muna sa IDP da swap ne. So yanzu za mu raba musu wannan gonakin mu, basu iri, mu taimake su da ban masa kullu su dependent akan wannan abin da muke basu. Shi ne muka kawo. Kuma insha Allah bana za a yi noma. Dama muna da about 500 hectares a nan. Amma yanzu mu bude zama kamar 800 ko 900 hectares insha Allah. Mun ce wannan su yi zuciya su zauna su yi noma don Allah mu zai dependin akan abun cin kyauta wannan.
Sai dai hakan na faruwa ne a daidai lokacin da 'yan gudun hijirar musamman ma mata ke ci gaba da kokawa akan makomar rayuwarsu da ta 'ya'yansu.
Sunana Hafsa Gali daga Bakasi yanzu, lokacin da muna ƙauyenmu ta muka hijira.
A ina ne ƙauyen naku?
Sunan ƙauyen ana kiran shi Kaurum Hafsa. Ƙauyen Boko Haram din sun zo sun kwashi yaranmu da kanninmu da iyayenmu, har hatta ni kaina ma sun tafi da ni. Amir ɗin Zahar ya aure ni, na haifa mishi a wajen. To daga baya na samu hanya, ƴan jami'an tsaro sun je sun mu koma nan mu koma can, suka zo da mu sai aka taho mu da jeta da cikin kam ɗin, aka karɓe mu a cikin gaggawa, shine muka samu zama a ciki. Akwai iyayenmu da yawa wanda an tafi da su da mazanmu da matanmu, da gwamnati za ta ci da Allah ta taimaka mana a dawo da yaranmu da kuma manyanmu wanda muka rasa.
Muna cikin kamar an kashe miji ke kwanta bidashi ne.
Eh, an tafi da shi har yau ba labarin shi.
Kuma lokacin da aka kai ki can inda suke amarin su ya aure ki, shekaran ku nawa da shi?
Ina ji shekaran mu biyu ne. Shekaran mu biyu ne tukuna na samu hanya na fito.
To sai ai kika samu kika fito?
Ya abin ne na samu na fito din, akwai ɗaya daga cikin su yace gaskiya ina jin tausayi na in samu hanya in fita da ni yayin karama ce in koma cikin iyayenmu ko da na rasa miji. To daga baya haka sai yau gobe mu tashi, kwana mu tashi, gobe mu tashi, haka muka samu zuwa cikin Maiduguri, sai daga ga aka kawo mu cikin kanmu. Yanzu haka muna a Bakasi.
Na Bakasi kam. To ake daukan nauyin ku?
Eh, wanda yake daukan nauyin mu shine gwamnati, kuma da tare da tallafin ɗan Nema ko zan ce Sema.
Kin ce kamar shi Amir ɗin da aure, shi yanzu ina yake Amir ɗin?
Shi yana can wajensu, yana can inda
yana. Yana cikin Sambisa da ransa. Kina samun labarin shi?
A'a, ba na samun.
Tun da akwai ɗanki a wurinsa, kamar yana tantaban ki haka batun abinci da sauransu, abin da za kula da yaro?
A'a, babu.
To mijinki na farko ɗin kun haifu da shi?
Ba mu haifu da shi ba, muna tare ne bai wuce kwata-kwata auren mu wata uku ba, aka tafi da ni.
Yanzu fitowanki zuwa birni shekara nawa?
Yanzu fitowa na birni bai wuce shekara ɗaya da wani abu. Muna a cikin kamu gaskiya, zan ce muna shan wahala, ba ma shan wahala. Babu yadda muka iya, to shi gwamnati da kanshi yake ba mu abincin ma. Ga shi wannan wata ya riga ya rage abinci, kowa yana shan wahala, yara sai kuka suke akan rashin.
Me za ku ce wa gwamnati?
Muna so da Allah ta zo ta taimaka, ya zo ya taimaka mana. Muna neman taimako da yaranmu da kuma mazajenmu da kuma sauran tsofaffinmu. Gaskiya muna shan wahala a cikin kam. Ga shi yara ba su yi karatu ba, mu da ba mu yi da karatu, mun zo muna shan wahala.
Malama Hafsat Ali kenan wata matashiya da ta kukuta daga dajin Sambisa, kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma ya kammala. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tarar da mutanenta, ƙosassu babu tsiraraita,
yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda Biyu Muhammad Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mar samu sai za a rido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmi shine manufar mulkin kanmu.